This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masar, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin na safiyar yau Litinin 17 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafi da su ga kanun labarai.
To Hawwa, wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Rasha kan batun kawo ƙarshen yaki a Ukraine. Rundunar sojin China ta yi Allah wadai da kutsawa mashigar ruwan Taiwan da wani jirgin ruwan yakin Canada ya yi yau dinar Litini. Sannan tawagar wakilan wata jam'iyyar adawar Turkiya ta isa yankin Kurdawa da ke Iraki jiya Lahadi a kokarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin Turkiya da haramtacciyar kungiyar awarin Kurdawa da ke Turkiya.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin na yanzu za ku ji mu da tattaunawa da masanin harkar sufurin jiragen sama a Najeriya, injiniya Usman Bala Kofar Kudu, kan ko akwai wani darasi da kasashe irin su Najeriya za su iya dauka dangane da yawan afkuwa haɗuran jiragen sama a wasu manyan kasashe irin Amurka.
Darasi shi ne da ya nuna mana cewar akwai kalubale da yawa a kanmu da cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru da Amerika.
Haka zalika muna tafi da rahoto kan yadda rayuwa da na ƙasa kan kasance da irin kalubale na musamman da masu na ƙasar kan yi fama da shi.
Rendela está ajudando muitas famílias.
Ta taimaka wa iyalai da dama idan ta samu labarin cewa akwai wani yaro da yake da bukata ta musamman ko na kan.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. Muna kuma tafi da shirin ciki da gaskiya tare da Sarfi da Hashim. To amma yanzu ga kashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum a saurare ga labaran. Wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diplomasiyyar Rasha cikin 'yan kwanaki masu zuwa kan batun kawo ƙarshen yakin da Rasha ke yi a Ukraine na tsawon kwanaki wato shekaru uku zuwa yanzu. To amma sakataren harkokin waje Marco Rubio ya yi kafa-kafa wajen bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar samun ci gaba a nan take. Shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Rasha Vladimir Putin sun amince yayin wata tattaunawa ta wayar tarho ta tsawon sa'a guda a makon jiya cewa a fara tattaunawar zaman lafiya ba tare da bata lokaci ba. To amma Rubio ya gaya ma shirin Face the Nation na gidan rediyon CBS a yayin wata hira da aka yi da shi jiya Lahadi cewa matakin cimma zaman lafiya ba abu ne na ganawa sau ɗaya ba. Cikin 'yan kwanaki masu zuwa ko makonni za mu ga ko shin Vladimir Putin na sha'awar tattaunawar kawo ƙarshen yakin da ake yi a Ukraine ta hanya mai ɗorewa kuma cikin adalci a cewar Rubio. Tawagar wakilan wata jam'iyyar adawar Turkiya ta isa yankin Kurdawa mai yar ƙwarya-ƙwaryar cin gashin kai da ke ƙasar Iraki jiya Lahadi a daidai lokacin da ake ta ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin Turkiya da haramtacciyar kungiyar awarin Kurdawa da ke Turkiyar. Tawagar wadda ke ƙarƙashin jagorancin sirri Surayya Order da Fabian Buldan, wasu manyan jami'an jam'iyyar Kurdawa ta DME da ke Turkiya ta gana da Masud Barzani, shugaban jam'iyyar KDP wacce ita ce jam'iyyar Kurdawa mafi girma a Iraki a birnin Irbi jiya Lahadi. Ofishin Barzani ya faɗi a wani bayani cewa sun tattauna kan matakin tabbatar da zaman lafiya a Turkiya. Kuma tawagar Turkiya ta gabatar da wani sako daga Abdullah Öcalan, shugaban jam'iyyar PKK ta Turkiya da ke kurkuku. Rundunar sojin China ta yi Allah wadai da kutsawa mashigar ruwan Taiwan da wani jirgin ruwan yakin Canada ya yi yau dinar Litini. Tana mai cewa sojin samanta da ruwanta sun sa ido kan jirgin kuma sun gargade shi al'amarin da ya faru yan kwanaki kawai bayan da jiragen ruwan yakin Amurka suka yi irin wannan santaran. Rundunar sojin ruwan Amurka wani sa'in kuma da jiragen ruwan kasashe kawaye irin su Canada, Burtaniya da Faransa sukan yi sintiri zuwa wannan mashigar sau ɗaya a wata. China, wadda ke ikirarin cewa Taiwan yankin ƙasarta ce, na ikirarin cewa wannan mashigar ruwa mai muhimmanci ma tata ce. Wannan take-take na Canada ya tayar da rikici da gangan tare da yin zagon ƙasa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a wajejen mashigar, a cewar shiyar gabas ta sojin China a wani bayani.
Gaba kaɗan a cikin shirin, Ibrahim zai dawo da ƙarshen labaran duniya. A cikin yan kwanakin nan an samu yawan afko haɗurin jiragen sama a Amurka, lamarin da har yanzu mahukunta ke ci gaba da bincike a kai. Kuwa ranar 29 ga watan Janairu, wani jirgin sama na kasuwa da wani jirgin sama mai saukar angulu na soji sun yi taho mugama a kusa da filin jirgin saman Reagan na Washington. Bayan kwanaki biyu kuma wani jirgin ɗaukar marasa lafiya ya hatsari a wata unguwa a Philadelphia jim kaɗan bayan tashinsa. Haka zalika wani jirgi ya ɓace ko sama ko ƙasa a jihar Alaska. To ko shin akwai wani darasi da ƙasashe irin su Najeriya za su iya ɗauka? Tambaya kenan da abokin aikinmu Baba Yakub Makeri ya yi wa injiniya Usman Bala Kofar Kudu, masanin harkar sufurin jiragen sama a Najeriya.
Ita da babban darasi shi ne ka gani ya nuna mana cewar akwai ƙalubale da yawa a kanmu da cewar to yanzu mutane suna ganin abu ya faru da Amerika sun fara tsoro, to in Afirka ya faru mutane sai su kaura cewa komai. Saboda haka iyawa dama dai ana yin kokari so a kara kokari kuma a kara advancing, ana dada tabbatarwa da cewar komai yana tabbata bisa ka'ida a abinda muke kira standard practices. So insha Allah idan wani abubuwan ana kiyaye su mutane za su dada samu abinda ake kira confidence a kanmu kuma muna abin nan. Amma yanzu kamar a Najeriya in ana maganar pilots suna da ƙwararren matuƙa jirgin sama da yawan gaske wanda sun yi fice a duniya ma ba wai a Najeriya ba, wanda suka samu training suna da ƙwarewa suna da cikakken report da suka yi abin nan. To in wannan ne ba mu da matsala kuma a ɓangaren equipments da muke da su a airport ko a jiragenmu ko a waye shi dama akwai standard gaskiya aviation tana da ka'ida. Shi sa matukar aka kula baka bi ka'ida ba to za a sa ka aji jirginka, za a hana ka kai tashi har sai ka bi ka'ida ka bi doka. Ba a abin da ake kira compromising standard, dole sai ga an tabbatar cewa kuma akwai hukumomi wanda suna bincika irin wannan irin su Nigerian Civil Aviation Authority NCAA. To kaga ka tsaye suke a kan cewar kowane kamfani yana kokari ya kowanne ya yi meeting standard ya tabbatar abin da ya kamata ya yi ya yi. To abin da muke ciki kenan.
To
shi pilot din mu na dan sun yi flying a wajen sun dawo Najeriya kuma suna yi. To shi ne.
To wai abin da nake so sani shin mahukunta sukan tuntubi irin ku da yake masana a hakan sufurin jiragen sama don kyautata wannan sashi a Najeriya?
Eh gaskiya suna tuntuba tunda ai akwai mutanen da wai Bahaushe yace baffa da baffansa. Akwai baffannin mu da ana tambayar su na tabbata ana neman shawarwarin su saboda kwarewar su da gujewar su da tabbewar su a cikin harkar. Wasu sun yi ritaya, in abin ya taso za a kirawo su za a tambaye su, wani ma ko bai taso ba suna ba da shawara suna cewa ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi.
Injiniya Usman Bala Kofar Kudu kenan a tattaunawar su da Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To hawa a kasar Chadi jami'an kiwon lafiya sun rufe wasu goman makarantu suna masu tura dubban dalibai da malaman su gida tare da takaita zirga-zirga zuwa gundumar Bologo da kuma daga wurin wanda ke da nisan kilomita 400 kudu da Injamina babban birnin kasar don dakile yaduwar annobar kyanda. A wannan labari na musamman da Monkey Edwin Kenzega ya turo daga Kamaru an yi ta bayani a gidan talabijin na gwamnatin kasar Chadin cewa
Epidémie de rougeole sévit depuis deux semaines dans la sous-préfecture de Bologo.
Gidan talabijin din gwamnatin Chadin na bayani cewa an umurci dubban yara a gundumar Bologo da ta kasar Chadin kenan da su zauna gida na tsawon mako guda saboda an rufe makarantu da zummar hana cutar kyanda yaduwa, an rufe majami'u da masallatai ma. Umar Muhammad, wanda gwamnatin tarayya da ke Injamina ta nada shi matsayin babban jami'in lafiya na gundumar ta Bologo, ya ce an samu mutane wajen 50 dauke da cutar ta kyanda cikin sati biyu kawai ma da suka gabata. Gwamnatin Uganda ta faɗi jiya Lahadi cewa za ta soke tuhumce-tuhumcen da take ma jagoran 'yan adawa Kizzy Besigye, tana mai kiransa da ya kawo ƙarshen yajin cin abinci a cewar wani minista. Nan da nan, matar Besigye kuma daraktar UNAIDS Winnie Byanyima ta yi watsi da wannan alkawarin a matsayin wani abu mai cike da shakku. Besigye, wanda tsohon mukarrabin shugaba Yoweri Museveni ne da ya rikide zuwa mai adawa da shi, ya shiga yajin cin abinci a ranar 10 ga watan nan na Fabrairu saboda nuna rashin amincewa da tsare shi da aka yi. Gwamnatin, wadda ta tuhume shi da cin amanar ƙasa saboda zargin wai ya yi barazana ga tsaron ƙasa, ta sha alwashin yin masa shari'a a kotun soji, duk wadda hukuncin da kotun koli ta yanke cewa yin hakan ma farar hula ya saba ma kundin tsarin mulkin kasar.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai kasar Mozambique, inda rayuwa da nakasa ta kasance da kalubale na musamman ga masu fama da ita. Duk da dai wasu da ke rayuwa da nakasar sun bayyana yadda jajircewa da karfin hali da tallafin yan uwa da abokan arziki kan taimaka musu kaiwa ga samun nasara. Ga rahoton da Morales Gule ya aika mana daga Maputo, babban birnin kasar ta Mozambique.
Delphine Nhamtumbo tana karatun ilimi da ayyukan zamantakewa a Jami'ar Pedagogical ta Mozambique dake Maputo. Tana da wata larurar daskarewar gabobi da ake kira cerebral palsy a turanci, cutar da ke shafe da take tafiya ko tsayawa. Duk da wannan, Delphine ta kafa wata kungiya mai suna Pillar of Inclusion Association, inda take taimakawa mutane irin ta.
Ina da kungiya da ke taimakawa mutane irina. Ina taimaka masu su gane cewa za su iya zuwa makaranta, za su iya yin aiki, kuma su yi rayuwa kamar kowa.
Julia Francisco, mahaifiyar Delphine ce, kuma ta karfafa mata a wannan tafiya da take.
Jendela está ajudando muitas famílias.
Ta taimaka wa iyalai da dama. Idan ta samu labarin cewa akwai wani yaro da yake da bukata ta musamman ko na kasa, takan ziyarce shi. Na samu labari daga wasu iyaye suna cewa Delphine ta zo ta fitar da mu daga kunci. Bamu san abin da zamu yi wa danmu ba, amma zuwan Delphine mun ga cewa danmu ma zai iya.
Não sabemos o que fazer com o nosso filho, mas com a visita da Delphine conseguimos ver que o nosso filho também é capaz.
Tinha certo medo em mim.
A koda yaushe ina jin tsoro, amma bayan na shiga kungiyar sun taimaka min na fahimci matsayina. Ta taimaka min na ji sha'awar koma makaranta, domin da har na riga na daina, amma ta fahimtar da ni cewa ina iyawa kuma zan iya kaiwa kowane mataki.
Ela me fez entender cola.
Nhamtumbo ta ce irin wannan yabo su nake ƙara mata kuzari.
Abin da na sa a gaba shine ci gaba da gogurmaya don shigar da nakasa su. Yan mata masu nakasa sun fuskanci matsaloli da yawa. Na farko saboda mata ne, sannan kuma saboda suna da nakasa. amma suna iya yin dubban abubuwa.
Rafael Bata yana fama da matsalar gani amma ya samu mafaka a sha'anin kiɗa yayin da ya daina gani. Bata wanda ya samu ƙwarin gwiwa daga jagorancin makahon mawaki ɗan ƙasar Mozambique Isu Menes ya koyi kiɗan kuma ya kafa ƙungiya tasa da ta ƙunshi mutane masu nakasa. Ya samu digiri a fannin aikin jarida kuma yana aiki a matsayin mai ba da shawara ko mai gabatar da shirye-shirye a gidan talabijin na Def TV, wani gidan talabijin mai zaman kansa na Mozambique wanda ke gwagwarmaya ganin an dama da kowa.
Har yanzu babban kalubale ne kasancewa mutum mai nakasa, domin har yanzu al'umma ba ta mutunta yancin nakasassu.
Duk da waɗannan kalubaloli, Bata da Huntumbo sun ce sun himmatu wajen kalubalantar wannan wariya da kuma gina al'ummomin da ke mutunta nakasassu.
Nakasa ba kasawa ba ce, ba zai sa ka fi wani ba ko ya sa ka fi kowa lalacewa.
Yana mai da hankali kan nuna wa mutane cewa yana yiwuwa a yi wani abu ko da ana da nakasa, duk da cewa har yanzu akwai wannan ra'ayin cewa nakasassu ba su da wani amfani. Ina yaki da hakan.
Bata ya kirkiro wata kungiyar wasan kwaikwayo ta nakasassu a matsayin hanyar ci gaba da gwagwarmayar nakasassu. Huntumbo ta ce za ta ci gaba da yin aiki don samun kyakkyawar makoma ba tare da ware nakasassu ba.
An gaida Sarfi Lahashin da fassara rahoton Amara Lisguli. Ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau shirin zai daura kan duba zargin garkuwa da gonaki da ake wa hakimin yamman Kwantagora a jihar Neja, Najeriya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumar.
Abin da ni ce dai gwamnati nan ta taimaka mana, ni dai na dai ba da kuɗi.
Nawa kika ba da?
Abin ni basuwa 334 ni basuwa, kuma ban da su, kuma ina tare da marayu, mijina ya rasu.
Abin da ƙorahin mu dai maganar gonakinmu, ko da muka tashi mun ci mu ƴaƴan mu na noma wurin. To muka zo kuma yanzu ga shi da baya ga magana ta biyo sai mu sayi gonakin din. To shine yanzu dai abin da muke bukata, muna neman alfarma ga gona ya taimaka mana ga abar mana gonakinmu manoma. Bayan hakan ga kuma mun ba da kuɗin da muka ba su, ko muna son mu gona ya taimaka mana a maida mana kuɗanenmu.
Ni helta da aka rasa, saboda gidanmu muna da yawa, muna da helta ciki da yawa, kuma ciki muke. Ko da aka haihu dai na tashi na aiki, ana aiki wannan wurin.
Na shekarun ka kamar nawa kenan?
Zan kai shekara 60.
A yau mashirin Ciki da Gaskiya yana yankin Tungan Kawo da ke karamar hukumar Kwantagoran jihar Neja, inda yanzu haka dai wasu ɗaruruwan manoma suka shiga tashin hankali sakamakon wani yunkuri na yin garkuwa da gonakinsu da suka gada tun iyaye da kakanni da ake zargin wani basarakin su yayi. Mutanen yankin sun zargi hakimin Kwantagora Alhaji Aliyu Ma'azu da garin Tungan Kawo ke karkashinsa cewa ya tara manoman garin ya buƙaci da su bar gonakinsu za a baiwa wani kamfani da ba a faɗi sunansa ba. Amma kuma daga nan sai hakimin ya ɗora musu biyan naira 200,000 ga kowace hekta guda idan har suna buƙatar a bar su gaba da noma waɗannan gonaki nasu. Da yawan su ya haura kadada 1,000 da aka lissafa, za a tara mishi zunzurutun kuɗi har naira 200,000,000. Da yanzu haka wannan manoman suka fara da bashi naira 36,000,000. Kamar yadda aka ji a makon da ya gabata, wakilin Mustapha Nasir Batsari ya kira hakimin ga kuma yadda suka yi.
Ayyuma da kusa.
An gaya da barka da dare.
Yawa.
Sunana Mustapha Nasiru Batsari daga sashen Hausa na murya Amurka VOA.
To
Allah, ina magana da hakimi ne ko Aliyu Ma'azu?
Eh.
An kai da ya kuɓi don Allah, akwai issue da yasa dole sai na neme ka.
Na me kenan?
Akwai wani issue na mutanen Tungan Kawo da suka zo gurinmu suka ɗan yi ƙorafi akan wasu abubuwa da suka faru na batun gonakinsu.
Wannan bayanin kwai ba wurin ya zaka ji shi ba ko
ai sunan ka ya fito cikin bayanan da suke yi to kaga mu dole dai mu ba ku hakkin ku
eh to haka ne amma dai kome da kome an buka mu ci amana local government
no
magana na wurin
yanzu ba abin da zaka ce akai
to kuma dai ba wannan labari
eh
ba abin da zan iya cewa yanzu sai dai mu saurare su ko
na'am
magode
to Allah taimaka
Inda babu ƙasa anan ake garrama kokawa. Shirin ciki da gaskiya ya tuntubi shugaban karamar hukumar Kwantagora, Honorable Shehu Sarkin Fawa.
Wani lokaci can da dadewa na abin da ya shahi gonaki wanda suka zo mini da korafin suna noma sama da shekara da shekaru wasu noma maganar da suke mini sama da shekara 50 suna noma wurin nan wasu su sun gada ne. Wanda yake kuma lokacin da abin ya faru mun nayi kokari na samu shi hakimi wanda ke rikon wannan yankin. Wanda yake nuna mini hili wannan gonakin na Bature ne kuma Bature ya zo mishi wannan lokacin ne to ya zo mai da shedun yanda ya mallaki wurin nan.
A ina ne yake?
To lallai wannan hakimi shine zai iya sanin kowane Bature ne domin a wannan lokaci na yi kokari ya sada mu da shi a matsayin karamar hukuma domin mu tantance abin saboda gudun abin da zai iya zuwa ya dawo. To tun daga wannan lokacin a su dai da abin yawa zai sama ba su kara tuntuban karamar hukuma ba. To ni kuma da Allah subhanahu wataala ya sa na ji shuruto na san to ba wani abin da ya faru kenan. To ni kuma daga tun daga lokacin ban kara tuntuban kowa ba. To amma dai gaskiya mai magana da ba da miyan gwamna wato shine Kabir Shehu Bacci ya kira ni da kanshi kuma ya bada a kafan ainihin radio na cewa mai girma gona ya ji wannan abin da ya faru yana son in bincika matsayin shugaban karamar hukuma kuma zo mai da rahoto abin da ya faru. To kuma lokacin da wannan abin ya faru ina Allah ya sa shi kwamishinan kananan hukumomi ya neme mu zauna da zama da shi mu shugabannin kananan hukumomi ban samu komawa ba amma insha Allah in na koma mutanen suka zo zan ji bahasinsu kuma insha Allah zan nemi shi hakimi in ji yadda magana yake. To daga nan ne zan iya gane me ya faru an sai gonan ne ya suka kare to wannan lokacin tunda shi mai girma gwamna ya bani umarni to kaga zan yi kowane shashi domin kamfanin abin da
to chairman su wayannan mutane yanzu meye matsayinsu kenan tunda bayanai sun nuna ana tursasa musu su bada cikin wannan miliyan 70 kenan ya rage yanzu meye matsayinsu
to matsayinsu dai kaga magana ne wanda yake sai naji ta kowane sashi ni dai a matsayina na shugaban karamar hukuma ban da ban sani ya ban san an yi wani saye da saiwa karkashin karamar hukuma na wani abin da ya shahi gona wanda yake an zo nema na shaida ko neman wani bayani a kai na wanda yake wani daga waje ya zo zai yi ainihin irin wannan kara ko irin wannan sai da hilun gona ko kuma gona a karamar hukuma na abinda zan iya gama kina amma in na gama bincike to ina iya neme ni ko kuma ni da kaina neme kun gaya muku ga mai girma gona na kai mishi rahoton ya bada umarni a gaya mai jarida kuma shi ya dauki matakin da ya dauka to za ku ji daga gare shi insha Allah.
To kafin mu kai ga jiran binciken da shugaban karamar hukumar Kwantagora zai gudanar, gwamnatin jihar Neja ma ta fitar da sanarwar ta ji korafin al'ummar ta bakin hadimin gwamna Kabir Shehu.
Sunana Kabir Shehu. Ina son aika da sako ne kamar yadda mai girma gwamna ya umarce ni amfani da yawun shi domin in sanar ma mutanen garin Kawo ko kuma in ce gunduman Kawo na karamar hukumar Kwantagora cewa mai girma gwamna ya samu labarin cewa akwai wani mutum ko kuma wasu mutane da suka yi amfani da sunan gwamnatin jiha suka umarci mutanen yankin garin Kawo din da su har hada kuɗi har naira miliyan 100 kuma sun hada miliyan 36 ana ta matsa musu lamba cewa sai kuɗin ya kai miliyan 100 idan ba haka ba gwamnati za ta tayar da su a inda suke zama ko kuma ta hana su noma a gonakinsu da suke noma a nan yankin garin Kawo. Mai girma gwamna ya ce amfani da yawun shi in ja hankalinsu da cewa gwamnati ba ta da masaniyan wannan mutumin ba ta da masaniyan hakawa kuma ba ta aiko kowa ba zamba ne zalunci ne 419 ne kuma mutanen gunduman Kawo a karamar hukumar Kwantagora kada su kara ba kowa kudinsu kuma idan har sun san wannan mutumin sun san sunan shi sun san inda yake zama da yake amfani da sunan gwamnati da su sanar ma hukuma hukumar 'yan sanda ko hukumar farin kaya na DSS domin a cafke shi a hukunta shi ko kuma su samu ciyaman na karamar hukumar Kwantagora Kwararren Bushehu S Power su gabatar da korafinsu a kan shi domin gwamnati tai maganin wannan mutumin a kawo shi a hukunta shi. Gwamnati tana da tsarinta idan har mutane na zaune a kan filayenta ko filinta ta san yadda take bi ta anshi wurinta idan har ta bukata za ta yi amfani da shi. Saboda haka duk mutumin da ya tashi ya je ya yi amfani da sunan gwamnati ba ruwan gwamnati a ciki, kuma idan gwamnati ta gane wannan mutumin ko shi wane ne za ta hukunta shi.
To Allah ya kyauta, yanzu kuma za mu dawo da Awal Abdullahi Kawo wanda yake magana da yawun al'ummar ya ba mu ƙarashin labarinsa.
To yanzu waɗanda kenan waɗanda dai suka bada kuɗin su ga heritocin su za mu kai mu 116 mu da muka bada kuɗi muka zo ne muka hada gurin muka ba su kuɗi muka hada kuɗi naira miliyan 30 muka zo fadar dagacin mu muka gwada mishi kuɗi shi ya jagorance mu ya kai mu gurin hakimi muka ba hakimi kuɗi kuɗi sun kai dama sun ba kashi muka je da su ba a cikin account din mai POS din muka je da su kuɗi dai miliyan 30 muka zo da su aka ba mu account ni da ni aka je aka sa kuɗi a Facebook muka tura kuɗin nan tela tana hannuna
account din waye kuka sa
to sunan mai account din Aliyu Ba'azu account din muka sa kuɗi mun dawo kuma mun ka zo wajen haƙi muka ce mun sa kuɗi to sai agenda ta gaba to idan kaka ta yi za mu dawo musu da adadin sauran kuɗin su ma'ana hiltan 1450 ne kuɗin za su kai miliyan 90 wani abu to akwai wani ban Allah da suka ce sun bashi helta 50 ya shigo cikin mu a takaice dai helta 100 ne zamu ba su miliyan 100 ne to mun kai musu 30 muna tunanin saura 70 to ko da muka kai kaka wa'ansu wallahi mun mace su ne wancan karo na miliyan 30 din wa'ansu zahiri mun san ba su da kuma an ce lalle wanda bai da kuɗin nan to zai isa gona shi akan haka suna matso mu kuma muna zuwa saboda mu ne group din mu ne Allah ta'ala kadarta da wannan shugabancin muna lallaban mutanen mu muna ba su shawarwari akan duk Allah su yi hakuri in ma bashi za su ciyo saboda kan mallaki gonanka yau aka waye gari baka da gonan aiki kana cikin la haula wala quwata to akan haka wasu har bashi sun ci.
Masu sauraro kun dai je da ta kasance ga waɗannan al'ummomi kuma za mu ci gaba da bibiyar wannan batu domin kawo muku labarin abin da zai biyo bayan bincike. Sai a biyo mako mai zuwa domin jin wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokin aiki na Mustapha Nasiru Batsari da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Biyun mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin ci gaban shirin da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe labarai a takaice.
To a takaicen wasu manyan jami'an Amurka sun kama hanyar Saudiya jiya Lahadi don tattaunawa da jami'an diplomasiyar Rasha cikin 'yan kwanaki masu zuwa kan batun kawo ƙarshen yakin da Rasha ta shafe shekaru uku tana yi kan Ukraine. To amma sakataren harkokin waje Marco Rubio ya yi kappa-kappa wajen bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar samun ci gaba a nan take. Tawagar wakilan wata jam'iyyar adawar Turkiya ta isa yankin Kurdawa mai 'yar kwari-kwariyar cin gashin kai da ke ƙasar Iraki jiya Lahadi a daidai lokacin da ake ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya tsakanin Turkiyyar da haramtacciyar ƙungiyar awarin Kurdawa da ke ƙasar Turkiyyar. Rundunar sojin China ta yi Allah wadai da kutsawa mashigar ruwan Taiwan da wani jirgin ruwan yakin Canada ya yi yau dinnan Litini, tana mai cewa sojojin samanta da na ruwanta sun sa ido kan jirgin kuma sun gargaɗe shi al'amarin da ya faru 'yan kwanaki kawai bayan da jiragen ruwan yakin Amurka suka yi irin wannan sintirin.
Masu aro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da maimaitin shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da editan mu na wannan zangon Baba Yakubu Makeri da Dadi Balawi da ya bada umarni da injiniya mai Al-Zubair, Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington sai da hantsi idan Allah ya kai mu.